إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا غودي والله تبارك وتعالى ما يقوى مكومي da ya hada mu a cikin wannan masallaci da ya fi shahara da masallacin Banet a wannan unguwa ta Usetu a cikin Abuja a wannan kasa ta mu ta Najeriya a wannan yammaci na talata 24 ga watan Sha'aban bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1437 wanda kuma ya dace da kalandar Bature 31 ga watan 5 shekara ta 2016. Na gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya bani ikon amsa wannan gayyata, kuma ina godiya ga shi malaminmu Liman da sauran masu taimaka masa da 'yan kwamitin wannan masallaci da duk sauran 'yan uwa waɗanda ke ba da gudunmuwa a harkar da'awa. Ina roƙon Allah ta'ala ya rubuta ayyukanmu a cikin mizanin kyawawan ayyuka. Bayan haka, kamar yadda aka ce, maudu'in da za a yi magana kansa yana da alaƙa ne da abubuwan da ya kamata musulmi ya yi idan ya samu kansa a hali na tsanani ko kunci. To, don maudu'in ya fito sosai, na ba shi suna mu'amala da musiba, ko kuma mu'amalar da musulmi ya kamata ya yi da musiba. Kalmar musiba kalma ce ta Larabci, kuma zan yi magana kanta nan gaba insha Allah. To, sai dai a matsayin shimfiɗa ina so in tunatar da mu dukkan mu abinda muka sani, cewa rayuwa dai tana cike ne da gwagwarmaya, akwai faɗi tashi a cikinta, akwai kai kawo, akwai gogayya da yin abubuwa iri-iri na rashin zama da rashin wato tsayuwa wuri ɗaya domin a samu buƙatu na rayuwa su tabbata, sannan a ƙarƙashin haka kuma a samu damar yin tattali domin lahira. A gwagwarmayar da ɗan adam yake yi a wannan duniya, yakan haɗu da abubuwa na farin ciki da abubuwa na baƙin ciki da ɓacin rai, kamar yadda yakan samu kansa a cikin walwala, wani lokaci kuma ya samu kansa a cikin ƙunci. To, duk wani abu da zai samu ɗan adam a ƙoƙarinsa na gwagwarmaya domin tabbatuwa a wannan duniya cikin kwanciyar hankali, in wani abu ya same shi mara daɗi, wanda ya sosa mashi zuciya, wanda ya ɓata mashi rai, ko ya sa cikin ƙunci da tsanani, to wannan abun ana kiran shi musiba. Kuma ba yadda za a yi wani ya kuɓuta daga musiba illa iyaka kowa da irin abin da Allah ya jarrabe shi da shi. Wani nashi da sauƙi, wani nashi da tsanani, wani sau ɗaya ne, wani kuma mustamirran ya ci gaba kenan. Kowa kuma yadda ya yi mu'amala da irin waɗannan abubuwa da za su bijiro masa marasa daɗi, gwargwadon yadda ya yi mu'amala da su, gwargwadon irin nasarar da zai samu a wannan rayuwa ta duniya. Shi ya sa ma wani daga cikin magabata yake cewa, salasatun yumta hanu biha uqulur rijal, abubuwa guda uku ana jarraba hankulan mutane da su. Duk wani mutum ana jarraba shi da waɗannan abubuwa guda uku don a gane zai ci ko ba zai ci ba, zai iya ko ba zai iya ba. Ya ce kasaratul mali, yawan dukiya, in dukiya ta zama mai yawa, wadatacciya, yalwatacciya, to akan jarraba bawa da ita, sai ya zamanto zai kiyaye haƙƙin dukiyar ko ba zai iya kiyayewa ba. zai ci gaba da tarawa ta hanyar halas koko zai shiga haram zai rika jin cewa Allah ya mallaka masa wani abu ne a matsayin amana amma dukiyar ta Allah ce koko shine kokarin sa da wayau da jajircewar sa da kai kawo da fadi tashin su suka bashi zai taimaka ko ba zai taimaka ba zai ciyar ko ba zai ciyar ba zai yi guzuri da wannan dukiyar tasa don lahira ko ko zai bar wa magata magada kawai cibe makansa tattali don lahira daga dukiyarsa ba tare da cewa a lahira kafafuwansa ba za su matsa ba ko da taki daya har sai an tambaye shi game da wannan dukiya yaya tara ta kuma yaya kashe ta wal musibatu da musiba ita ma wannan ana jarraba hankulan mutane da ita domin kowa ba zai kubuta daga musiba ba haka ni ma gwargwadon musiba gwargwadon lada da matsayi a wajen Allah to idan musiba ta zo mutum zai bar hanyar Allah ko ko zai tsaya kan hanyar Allah mutum zai san mai hakuri ko mai kai Allah kara wannan ma sai an jarrabu bawa da shi wal wilaya da kuma shugabanci duk wanda Allah ya ba shi shugabanci to ko shakka babu an jarraba shi babban jarrabawa idan yau aka ce wani shugaba ne a karamar hukuma to duk wani abu da ya faru a wannan karamar hukumar idan an yi sata ko an yi fashi ko an yi zina ko an sha giya ko an yi fyaɗe ko an ci rashawa ko makamancin wannan matukar ya san yadda zai ya hana amma bai hana ba saboda sakaci ko nuna halin ko unkula a lahira sai an mahi sabi a kan wani idan akuya ta bata akuya in ta bata a cikin wannan karamar hukuma wanda yake shugabanta kuma ya zama akwai sakaci ne daga gare shi a matsayin shi na mai mulki yasa wannan akuya ta bata to a lahira sai an mai tambaya a kan wani ballantana sauran abubuwa to duk wanda aka bashi mulki an jarraba shi zai yi adalci ko ba zai yi ba zai yi gaskiya ko ba zai yi ba zai tausaya ko ba zai tausaya ba zai kyautata ko ba zai kyautata ba a lahira dai za a mai hisabi akan wannan wadannan abubuwa guda uku ana jarraba hankulan mutane da su domin a gane wane ne wane wane ne ko ba wane ba musiba na daga cikin abubuwan da la muhala sai sun samu bawa ko ya so ko ya ki illa iyaka wata musiba takan zo da sauki wata takan zo da tsanani amma dai dole ne domin duk wani bacin rai da ya samu bawa a rayuwarsa wannan bacin rai musiba sai mutu yasa wani mai hikima yake cewa samaniyatun la budda minha alal fata wa la budda an tajri alayhi samaniya sururun wa hammun wajtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma saqmun wa afiya yace abubuwa guda takwas dole sai sun auku ga mutum ba makawa ba yadda mutum zai yi face sai waɗannan abubuwa takwas din sun faru gare shi sururu za a samu wani lokaci yana cikin farin ciki wa hammun wani lokaci sai yayi bakin ciki duk wayansa wajtima'un wani lokaci zai ga yana tare da waɗanda yake so wa furqatun wani lokaci zai ga ba su ko dai ya bar inda suke ko su sun bar inda suke yake ko sun yi sabani an farrake ko kuma sun mutu ko shi ya mutu dole sai wannan ya faru wa usrun tsanani zai same shi komun wadatarsa sai ya samu kansa cikin tsanani wata rana domin tsanani ba kawai a cikin rashin dukiya ba ne tsanance na aukuwa ta fuskoki daban-daban wa yusrun da sauki dole wani lokaci komun tsanani sai ya samu sauki inna ma al-usri yusra ko ba haka Allah ta'ala ya ce ba wa inna ma al-usri yusra dole sai ya auku kuma sakmun sa'annan rashin lafiya ko da irin masassara ce ko irin malaria ko typhoid ko mura ko makamancin wannan sai ya tsinci kansa cikin rashin lafiya wa afiya wani lokaci kuma zai samu kansa cikin lafiya wadda haka waɗannan abubuwa guda takwas la budda minha ba yadda mutum zai iya kubuta ko ya kauce ko ya kare kansa daga gare su to tunda mun ji cewa musiba na daga cikin abubuwan da kan auku ga bawa kuma bawa ba yi da dubarar da zai iya hana mu aukuwar musiba to mecece musiba ɗin kalmar musiba balarabi ya ce kuma kamar yadda mafi yawan kalmomi suke na larabci suna samun ma'anoni guda biyu ma'ana na harshen larabci da kuma ma'ana bisa mahanga ta shari'a a harshen larabci kalmar almusibatu kamar yadda malamai sukan ce akan ce musibatun wa masubatun wa musabatun waljam'u masa'ib wa masawib wai kalmar asalinta kalmar ana iya faɗin musibatun ko masubatun ko musabatun ko wanne aka faɗi ya a harshen larabci wannan mufradi tilo kenan a jam'i kuma akan ce masa'ibu akan kuma ce masawibu waɗannan duka ana iya faɗin su wasu sun ce ana iya faɗin masa'ibu illa iyaka masa'ibu shi fi shahara a wajen larabawa ma'anar suka ce huwal amrul makaruhu yanzilu bil insani shine duk wani al'amari na ƙi abin ƙi abinda mutum baya su abinda zuciya take ƙi idan ya auku ga mutum sai a ce musiba ta same shi wannan shine yadda ibn al-asir ya fassara a cikin littafin an-nihaya fi garibil hadith amma a mahanga ta shari'a al-jurjani a cikin littafin at-ta'rifat ya fassara kalmar al-musibatu da cewa ma la yula'imu tab kal mauti wa nahwihi duk abinda bai dace da ɗabi'a ba duk abinda bai dace da ɗabi'a ba to wannan ana kiransa musiba kamar mutuwa da waninsa kenan yunwa ma musiba ce tunda bata dace da ɗabi'a ba ko ta dace kishin ruwa musiba ce in yi mutum na jin tsananin kici ko babu ruwa ai ya daga cikin musiba fitsari ya ki fita daga cikin mutum ai musiba ko ta auku mutum ya kasa numfashi ai musiba ta same shi rashin lafiya musiba ce talauci musiba ce rashin tarbiyyar ƴaƴa su zama mutum matsala yana ji yana gani suna abin da suka ga dama bai da ikon ya hana in ma ya hana ba za su hannu ba musiba ce mutum ya haɗu da fitsararriyar mace tsigaran lahu wadda kafin ya faɗi ɗaya ta faɗi ɗari ai wannan musiba ce babba gare shi saboda haka musibu na da yawa to duk wani abu da bai dace da ɗabi'a ba to wannan ana kiransa musiba al-munawi shi kuma ya fassara kalmar musiba cewa ismun li kulli ma yasu'ul insan suna ne ga kowane irin abu da yake iya munanawa mutum duk abinda zai munanawa mutum kaji abin ya munana gare ka ya tsangwame ka ya dame ka ya matsatse ka ya zama maka matsala karfin kaba to wannan ana kiran shi musiba kalmar musiba kan zo da ma'anar jarabawa kalmar jarabawa da Bahaushe yake faɗi jarabawa wato kamar al-ibtila'u ko kuma al-bala'u kalmar musiba kan zo da irin wannan ma'ana haka nan ta kan zo da ma'anar al-imtihan jarabawa yanzu ko a aji ɗalibi aka sa shi a ɗaki aka ba shi takaddar jarabawa yaya sai gankalin shi duk ya tashi duk karatun da ya yi saboda rashin tabbas bai sani ba zai ci jarabawan ko ba zai ci ba don wani sai ya fara rubuta jarabawan ya san abin amma sai ya rude shikenan haka zai iya gama kuma a ce bai ci ba don haka jarabawa ɗin nan da ake yi a makaranta examination al-imtihanu wannan jarabawa ce da gaske bi ma'anar kalima haka nan kalmar takan zo da ma'ana ta fitina al-fitnatu takan zo da wannan ma'anar illa iyaka ana ɗaukar al-ibtila wato jarabawa ko al-bala da al-imtihan da al-fitna a matsayin wani nau'i ne na musiba ita kalmar musiba ta fi zama a amu wa awsau ta fi zama ashmalu wa ajma'u ta tattaro bala'i ta tattaro jarabawa duka suna cikin musiba domin kamar yadda za mu yi bayani nan gaba kalmar musiba ta shafi duk wani abu wanda bai maka daɗi ba wannan ana kiran shi musiba kaga ashe bala'i musiba ce jarabawa ma musiba ce don haka dukkan su sun shiga nau'i ne daga cikin anwa na musiba. An ambaci kalmar musiba sau 75 a cikin Al-Qur'ani. Sau 75. Kamar yadda aka ambaci kalmar godiya ga Allah a shukuru sau 75. Wannan na nuna mana muhimmancin waɗannan abubuwa guda biyu. Musiba da kuma godiya a rayuwar musulmi. Domin musulmi ba zai rayu ba ba tare da musiba ta samai ba. To kuma in ya rayu ya samu musiba ana so ya godewa Allah akan wasu ni'imomi. Kada ka kallon wannan musiba din ya kasa godewa Allah. To dan a nuna muhimmancin su sai zama an ambace su har sau 75 ko wannan su a cikin Al-Qur'ani mai girma. Musiba na da nau'o'i guda uku. Nau'in farko na musiba ya shafi musibar da ke gana ƙasa da mutane gaba ɗaya ta zo ta aukawa ƙasa ko gari da kuma al'umman garin gaba ɗayansu ta yi ƙulin-ƙulin kubura da su. Kamar musibar da ke sauka ga mutane ta halaka jama'a da dabbobi da tsirrai ba za ta bar komai ba, kamar yadda ruwan tufana ya yi wa mutanen annabi Nuhu waɗanda suka kangare ba su imani ba, da kisve wadda ta samu mutanen annabi Lut bayan sun kangare sun ƙi yin biyayya ga Allah, da iskar da aka tura wa Adawa saboda kangarewa da'awar annabi Hudu da suka yi, da lalacewar ƙasa da taɓarɓarewarta ko taɓarɓarewar al'amura da suka samu jama'ar Fir'auna saboda sun kangarewa wa'azin annabi Musa kuma suna bin annabi Musa da sharri da ƙage da ƙazafi da ƙaharu. Sai Allah ya saukar musu da musiba wadda ta ɓata ƙasar, ta lalata ƙasar kuma ita kuma ta ɓata su. Irin wannan musibu Al-Qur'ani ya zo da ambatansu a wurare da yawa. Misali dangane da annabi Nuhu a suratul Ankabut aya ta 14, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama fa akhadhahum tufan wa hum zalimun. Allah ta'ala ya ce hakika mun aiki Nuhu, mun tura Nuhu zuwa ga mutanen shi, ya zauna cikinsu na tsawon shekara 1,050, ma'ana sai dai shekarar 950 yana wa'azi, amma mutanen nan suka ƙeƙashe suka kangare suka ƙi yin imani da Allah. Fa akhadhahum tufan, Allah ya ce sai ruwan tufanu ya kame su, ya kama su ya halaka su da abinda suka mallaka da tsirransu da dabbobin da tsirransu da komai nasu wanda duk ba su yi imani ba haka ya faru gare su. Wa hum zalimuna, alhali suna cikin hali na zalunci na ƙin imani da Allah, na ƙin karɓan gaskiya. Dangane da annabi Lut da mutanensa da aka yi masu wato azabar kisfewa aka kifar da su a matsayin musiba, Allah ta'ala ya faɗa a suratu Hud aya ta 82 zuwa ta 83, falamma ja'a amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjilin manzur musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimina biba'id. Allah ta'ala ce lokacin da lamarin mu yazo musu saboda kangarewa da suka yi, suna ɗabi'ar luwaɗi, sun ƙi imani, sun kangare, sun ƙeƙashe, idanunsu sun ƙaƙƙafe, zuciya ta lalace, Allah ta'ala ya ce ja'alna aliyaha safilaha, sai muka mai da sama koma ƙasa, muka kifar da su, muka juyar da su. Wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjilin manzur, Allah ya ce ƙasar gaba ɗaya sai muka yi mata ruwan duwatsu, ruwan duwatsu na wuta abinda muka yi musu kenan. Shikenan ya zama ta zo ta lullube su gaba ɗaya, ta zamanto musiba azaba babba gare su daga Ubangiji. Allah yace ko ma hiya min zalimin biba'idin, wannan azaba ba ta yi nesa ga azzalimai wanda ba su imani da Annabi Nuh ba. Dangane da adawa, Allah ta'ala ya faɗa a suratul haqa aya ta 6 zuwa 8, wa ma'adun fa uliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fahal tara lahum min baqiya. Allah ta'ala ya bada labarin yanda ya halakar da su ta hanyar aika musu da iska ta kifar da su, ta ruguza su, ta lalata su, ya zama da su da gidajen su da abinda suka mallaka, duk wannan musiba ta shafe su saboda sun kangarewa wa'azin da Annabi Hud ya yi musu. Dangane da Annabi Musa da jama'arsa, wato mutanen Fir'auna da suka kangare su, ma Allah ya gaya mana ya saukar musu da musiba, musibar da ta haɗa kowa da kowa, in banda wanda ya yi imani, ta haɗa kowa da komai, ya zamanto ƙasar ta lalace ta tabarbare. Allah ta'ala ya bada labarin haka a suratul A'raf a 132 zuwa 133. Allah ta'ala ya ce wa qalu ma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ashahidu, a yayin da suke ta izgile ga Annabi Musa, suka ce duk irin ayat da zaka zo, ba ka zo da hankalinka ka ciro a hammata kaman hasken ciya ba, hasken tutula ba, ba ka zo da sanda ka sake ta ta zama macijiya ta lakwame macizan ƙarya da masu iri suka yi ba, duk abinda zaka zo mana da shi na aya dan dai ka kauda hankalinmu daga hanyar da muke bi ta Fir'auna Allahnmu, mu koma mu ba Allahnka, to ka sani ba za mu imani ba kai ba, kar ba ka ɓata lokacinka, kar ka ɓata lokacinka. Allah ya ce fa arsalna alaihim tufana, ganin haka sai muka aiko musu da ruwa mai bulbulowa sama da ƙasa, yana zuba daga sama yana kuma bulbula daga ƙasa, ba mafaka kenan. Aka yi musu ruwan tufan wal jarada, muka aika musu da fari, farin dango mai cinye ko masu cinye tsirrai, wal qummala, sannan su kansu a jikunkunan su ba mu kyale su ba, muka hada da kudin cizo da barkwata, ga barkwata ga abubuwa masu cizo irin kudin cizo duk muka hada su, baragis sune kudin shine ko barbus shine kudin cizo, qummal kuma barkwata. Malaman tarbiyya suka ce duk abin da yake mai iya cutar da mutum a jiki an aika masa shi, saboda haka mutum na ta susa ga cizo baya ga cizo gaba ga kaikai aka abinda aka yi musu kenan. Wadda fadi'a, aka tura musu kuma da kwaɗi, duk suka cika musu gari suna tsalle-tsalle. Waddama, kuma gari ya ɓarke, jini kawai na zuba ta ko'ina, duk inda za ka sa kaba ya ka taka jini, duk ruwan da za ka sha ruwan jini, duk wannan musiba ce ta shafe su, ta shafi ƙasarsu, ta shafi dukiyarsu. To wannan nau'in musiba ta farko kenan, kuma wannan musibar ita ce mafi muni. Sai nau'in musiba na biyu, musibin da ke game mutane banda ƙasa, ya zama mutanen kawai za a yi wa musibar amma ba za a taɓa ƙasa ba, kamar irin abin da ya samu mutanen Annabi Shu'aibu lokacin da suka juya wa gaskiya baya, da mutanen Saba, garin Saba ko ƙasar Saba, da mutanen Annabi Nuhu, a yadda wata aya ta nuna an halakar da su ne kawai aka bar ƙasar, mutanen Annabi Nuhu da suka yi imani da shi Annabi Nuhu suka shiga jirgin ruwa suka yi gaba. Da Fir'auna, bayan wancan azaba da ake taɓa ta ƙasa kuma aka zo aka halakar da su su kaɗai a cikin ruwa, saboda ya zama abin lura ga 'yan baya kenan. Irin wannan musiba da akan yi na aiwa mutane banda ƙasa, ana yi ne don ya zama abin lura, izina, wa'azi, gani gawa ne ga 'yan baya. Allah ya ba mu labarin wannan a cikin Al-Qur'ani. Misali, a suratul Hud aya 94 zuwa aya 95, Allah ya ba mu labarin abin da ya faru ga mutanen Annabi Salihu, wato Samudawa kenan, wato mutanen abin da ya faru ga mutanen Annabi Shu'aibu bayan sun ki imani da shi. Ya gaya musu shi fa nasiha kawai yake musu, kuma shi fa ba yana nufin ya saba musu a kan abin da yake kiransu a kai ba ne, amma duk da haka ba zai basa kan gare Allah ya ba mu labari a cikin wannan sura a wannan ayoyi Allah ya ce wala ma ja amruna najaina shu'aiban wal ladina amanu ma'a bi rahmatin minna wa akhadhatil ladina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimina kallam yabna fiha ala bu'dan li madyana kama ba'idat samud Allah ya ce lokacin da al'amarin mai zo na hukunci na mai da martani ga irin abin da suke yi na rashin imani da izgili ga annabi mu sai muka tseratar da Shu'aib da wanda suka yi imani tare da shi da rahamar mu sauran jama'an da suka yi zalunci suka yi kafirci suka ki imani sai su kuma tsawa ta kama su kawai sai suka waye gari a gicciye duk sun faɗi kamar yadda ake girbe hatsi haka ake musu gaba daya kai ka ce ba su taba rayuwa a wannan garin ba Allah ya ce to ai labarin abin da ya faru da mutanen Annabi Salihu Samudawa ai ba ne sai yake bada nasu ai abin da ya faru da mutanen Annabi Salihu ai sun ji labari amma ba su imani ba ba su yi aiki ba bai zama abin lura ba to kuma ƴan baya wanda za ku zo bayan Annabi Shu'aib ga abin da aka musu mutanen Saba Allah ya musu albarka da ni'ima da komai suka kangarewa Allah suka yi abin da suka ga dama suka ma nemi a musanya musu kyakkyawa da mummuna mai daɗi da mara daɗi mai tagomashi da wato kyamurare a ƙarshe me ya faru Allah ya ba mu labari a suratul Saba aya ta 15 zuwa 17 yace laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafurun sai da aka siffanta garin da dadi komai zanzan wal walada sukuni da jin dadi da ni'ima da komai komai ya haɗu asun da asun kuma ga kulawa da suke ciki na ubangiji mai yawan gafara da jin kai wa rabbun ghafurun haka ba Allah ya ce amma ina fa'arabu sai suka kauda kai suka juye baya suka ki bin Allah suka ki bin annabin da aka tura musu shikenan me zai faru gare su sai aka musanya musu waɗannan ƙoramu waɗannan rafuffuka ko tafki ko tekuna teku guda biyu masu ruwa mai daɗi da maremari iri-iri ga sanyi ga garɗi ga komai sai aka musanya musu da wanda yake mara daɗi ka sha gagaji ka sha gazarti ba daɗi taɓa-taɓa ne kanwa-kanwa ce menene ba shi nan dai ba daɗi kwata-kwata abincinsu kuma aka musanya shi daga mai daɗi tun da dai sun ki son mai daɗin su imani aka haɗa su da wanda yake mara daɗi ba daɗi kwata-kwata mutum na ce misali a ce kaji da ƴan shila da talotalo da jimina sai koma kawai daga kukumba sai ainihin duma ai kaga abu ya lalace ai an ci ba ai gara ba kukumba amma dai duma saboda Allah to wai me yi da ya musu Allah ce saboda sun kangare sun ki bin hanyar Allah shine kawai dalili to haka nan ma mutanen Annabi Nuhu Allah ya ba mu labarin yadda ya musu su kadai aka kyale su bayan an musu wancan hukuma to kuma aka zo a kara musu wuta aka halakar da su a cikin suratul furqan aya ta 37 Allah ya ce wa qauma nuhin lamma kazzabu ar-rusula agratnahum waja'alnahum lin-nasi aya wa atadna liz-zalimina azaban alima Allah ya ce da mutanen Annabi Nuhu mutanen Nuhu yayin da suka ƙaryata manzanni sai muka halakar da su muka nutsar da su muka sa zamanto ishara aya abin lura abin izina ga ƴan baya kuma mun tanaji azaba mai raɗaɗi ga azzalumai wanda ba su imani ba mutanen Annabi Musa ba a kyale su ba wato mutanen Fir'auna kenan ba a kyale su ba su ma irin wannan an musu haka yazo cikin suratul zukhruf aya ta 55 zuwa 56 Allah ta fala ma asafu nan taqamna minhum fa garatnahum ajma'in faj'alnahum salafan wa masalan lil akhirin Allah ta yanda suka bata mana suka kure mu suka tuke mu duk dama mun ba su amma ba su amfani da daman ba to tunda dai suka fusata mu suka yi abinda ba a ce ba shikenan in taqamna minhum sai muka maida martani fagaratnahum ajma'ina muka halakar da su ta hanyar nutsarwa gaba daya da fir'auna da mutanen da suka biji dan kamo Musa da Haruna da jama'an su duk sai Allah ya nutsar da su a cikin kogi a teku Allah ya ce faj'alnahum salafan wa masalan lil akhirina sai muka sanya su a matsayin salafan wanda suka rigayi yan baya wa masalan kuma abu buga misali lil akhirina ga yan baya saboda haka wannan irin musiba tana zuwa ne dan ta zama abin lura ga yan baya kuma ko a cikin musulmi al'ummar musulmi ana iya samun irin wannan dan abin ya zama misali ga yan baya kaga kawai an zo ana ta samun musibu iri-iri gari ya barke da amai da gudawa kaji an ce a ƙauye guda an yi jana'izar mutum 200 a rana ɗaya subhanallah wannan irin musiba din don ta zama izinati galibi tana iya zama dalili na wasu abubuwan da za mu ambata nan gaba amma in kaga yayi yawa to galibi don izina ne ba kawai waɗanda ba musulmi ne ake musu hukuma don ta zama izina ba ana iya yin musiba ga musulmi don ta zama izina ga wani shi sai nau'i na uku na musiba musibin da ke samun ɗaiɗaikun mutane a keɓe irin wannan musibar Allah ya ba mu labarinta a Qur'ani a suratul hadid aya ta 22 inda yace ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala Allah yasir ba wata musiba da za ta samu ta shafi al'umma ko ta auku ga ƙasa ko a karan kanku ku a jikunan ku kenan ko dukiyoyin ko makamancin wannan illa fi kitabin min qabli an nabra'aha fati dama tana nan musibar an rubuta an kaddara ta za ta auku gare ku yana cikin lawul mahfuz an rubuce tun gabanin abin ya fara an riga an kaddara haka inna zalika ala Allah yasir kuma haka mai sauki ne wajen Allah saboda haka ba wani abu ne mai wuya ba Allah tabaraka wa ta'ala yana da ikon ya sa wannan musibar ta auku irin wannan musiba wanda ke aukuwa ga ɗaiɗaikun mutane a keɓe na iya kasancewa a matsayin ukuba musamman ga kafirai kamar yadda ya faru da Karuna da Samuel ko a matsayin jarrabawa da tantancewa ko don tsawatarwa daga wani zunubi ko don a ba da dama a samu gafarar zunubi ko kuma don a ba da dama a samu lada da ƙarin kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala dangane da musiba a matsayin ukuba wadda kan auku ga ɗaiɗaikun mutane a keɓe ba ta shafi waninsu ba Allah ya ba mu labarin Karuna da kuma Samuri. Karuna ya kasance a farkon lamari mutumin kirki ne, ɗaya daga cikin mabiyan annabi Musa, amma sai shaidanci ya shige shi. Ya zo ya sa mutane bautar gumaka, a bautar ɗan maraƙi, wanda ya sawwara musu shi, sannan ya yi abin da ya yi, ya zama wannan ɗan maraƙi ya fara ƙara da kururuwa irin na Shamu. Kuma mutane suka fara rawa. Suna zagaya shi da sunan bauta wato Samiri kenan nake so in ce shi kuwa Karuna mutumin kirki ne yana tare da annabi Musa talaka ne fitik sai ya zamanto daga baya Allah sai ya bashi arziki ya bashi dukiya a matsayin jarrabawa maimakon ya gode wa Allah ya tuna inda ya fito a'a sai ya zamanto kuma yayi amfani da dukiyar wajen cutar da da'awar annabi Musa har ma daga cikin abubuwan da ya yi ƙoƙarin haɗa annabi Musa da wata mace mai zaman kanta ta yi wa annabi Musa ƙage. Allah ya ba mu labarin waɗannan abubuwan guda biyu da suka faru. Karuna talauka ya zo mai arziki ya yi abin da ya yi. Samiri yana tare da annabi Musa ya zama kangararre ya samu ilimi da fahimta maimakon ya ji tsoron Allah ya yi aiki da ilimin ya yi taimakawa annabi Musa wajen da'awa sai ya zama ya ɓatar da mutanen annabi Musa ta hanyar sa su yi bautan ɗan mulki. Allah ta'ala a suratul qasas aya ta 81 ya ce fa khasabna bihi wa bidarihi al-ardh fa ma kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah wa ma kana min al-muntasirin game da Karun da Allah ya ce inna Karuna kana min qaumi Musa fa baga alayhi wa ataynahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa Karuna ya kasance cikin mutanen Musa sai zalunci yayi girman kai ya kangare musu mun bashi dukiyar da makullan ma da ake rufe taskoki rumbu rumbu sef sef sel wato sef sef na ainihin dukiyar Karuna sai manya manyan karfi majiya karfi sun hadu suke daukar makullan saboda yawan su amma duk da haka bai gode wa Allah yayi abin da yi bayan an masa wa'azi an ce masa a'a ka daina barna Allah bai so mabarnata ba ka bi hanyar Allah abinda Allah ya baka na dukiya ka nemi yardansa ka nemi lada a lahira daga Allah tun anan duniya yake har ka cewa ma innama utituhu ala ilmi ilimi na ne kwarewa ta saboda ni mashahurin masanin tattalin arziki ne farfeso shine na economics ko na finance ko na accounting saboda haka kwarewa ta ce da iya jujjuya dukiya ta ya bani wani Allah ya tunatar da shi shi har ya manta wai har ya manta bai zama komai ba amma wai yanzu yake wannan to a ƙarshe ne ya faru amma fa kyale shi aka mai talala maimakon ya tuba sai kuma ya rika bin annabi Musa da sharri ba kyale shi ba Allah ce fa kasabna bihi wa bidaril ard da shi da gidansa duk sai muka kifar da su aka umarci kasa kawai ta dare suka shiga jiki ba shikenan ba dama kasa ta waye ta Allah ko da ka yi umarni kawai ta dare suka shige kawai ta binne su sai musu kabari Allah ya ce ma kana lahu min fa'atin yansuruna bai samu wani ko wata kungiya ko ta jama'a da take taimakon sa ba wa ma kana min dunillahi banda Allah wa ma kana min al-muntasirin ko ba zai zamanto ko bai kasance daga cikin ababan taimakawa ba dangane da samuri shi ma Allah ya ba mu labarin makomarsa a suratul Taha aya ta 97 Allah ta'ala ya ce bayan annabi Musa ya dawo ya ga abinda samuri yayi yayi fada ga dan uwansa Haruna me ya hana ka bi ni ka ga mun annan da wannan mutumin yayi yace nayi gudun karkace na raba jama'a kai samuri me yayi labarin ka me yasa kai haka yace na ga abinda ba su gani bane saboda haka nabi bi harkar ilimin na ga yadda ya kamata a yi kuma nayi kuma shikenan kawai sai gashi an samu dan maraki shikenan haka rai na ya tsara mun haka rai na ya tsara mun a ƙarshe annabi Musa Allah ya ba mu labarin abin da ya ce masa fa zahab fa inna laka fil hayati an taqula la misa wa inna laka maw'idan lan tukhlifahu wanzur ila ilahika alladhi zalta alayhi akiban lanuharriqanna thumma lanansifannahu fil yammi nasfa Allah ya tafi tunda haka ne a rayuwarka zaka ci gaba ne a matsayin la misa malamai sun magana da yawa akan ma'anar la misa amma abin da yafi zama aqrabu shine ba za ka yi hulɗa da kowa ba za ka zamanto isolated tilo aware ba wanda zai gani ko sallama ya maka ba wanda zai cici kanka in ka ba da abu ba za a taba ba kowa zai kokari ya kauce ba wanda ko yana so ba zai yi maka magana ba wanda bai shi mutum hukuma ba bai shi mutum musiba ba don Allah rayuwar da za ka yi kenan sannan abinda ka kuma kirkira a matsayin dan maraki da ake bautawa za mu lalata shi mu watsi da shi mu kona shi mu kuma zubar da shi abinda ya faru kenan to wannan na daga nau'o'in musibun da ke samun daidaikun mutane a matsayin ukuba haka nan irin wannan musiba na iya aukuwa ga mumini don a jarrabi imaninsa kuma a bambanta tsakaninsa da munafiki saboda kar ya rudu da abinda masu da'awar imani ke aikatawa ko dan a jarrabi hakurin mumini ya zama hakurinsa ya bayyana ta hanyar a bashi a sa mai rashin lafiya ko mutuwa nashi mutuwar kansa ko mutuwar wani masoyinsa mata ko ɗa ko aboki ko dangi ko makwabci ko abokin aiki ko makamancin wannan da fitina da ke iya samun mutum a cikin dukiyarsa yana yi amma bai ganin komai yana ta kokari kullun yana kan bashi ko kuma ya tara da yawa ya kasa bacci duk wannan fitina ce a cikin dukiya ko ƴaƴan shi ƴaƴan su fandare yayi shiruwa sai gagara in mai dukiya ne suna jiran babban giwa ta fadi duk abin da zai dora suna alkhairi karatu su ki sai shaye shaye sai kaza sai kaza in mace ce ta ki zama a gida ta kasa natsuwa ta zama ballaga za ta raran maji ba ta can ba ta nan shiga can fita can ko kuma ya sami iyali wanda take fita damu ba irin yar ko owan nan da ko unkula ba abin da ya dame ta idare ta tuka tuwo ta bashi duk abin da ya shafi kula da gidansa wakiltansa a inda baya nan tsara dukiyarsa kula da tarbiyyar yayansa tabbatar da yara na zuwa makaranta akan lokaci an shirya su an komai duk in kace haka bai samu ba don Allah a cikin al'umma ba mu samu haka wannan musiba ce ai kai mai kokari kai karatu kana aiki duk abin da aka ci a gidanka albarkacin karatu ne amma matarka bata damu ba da karatun yayanka wata ma kai karatu amma bata damu ba yayanka su shirya su makaranta ba abin da ya dame ta in ba za su bi kullum a makare yau a koro su gobe a ce a rufe gate jiba an sa su kneel down za ta an sa su shara duk karar sai ta zaka sa kanka kuma kai ba za ka iya koranta ba ta zo ba karban kaba ba za ka iya koranta ba ta tara ma yaya ya za ka yi in ku kuma kake tafi gidanku kai ka san abin za ka shiga sai ka shiga uku sau tara ba dama kana nan sai dai addu'a sai ko bakin ciki kullum musiba ta hawa ku gare ka dan uwa wannan na iya aukuwa ko kuma ya zama cutuwarka musibarka da makwabtanka ne duk abin da ake kira kirki kana yi amma shi makwabcinka bai san haka ba ko yan uwanka duk abin da ake kira kyautawa kana yi amma kullun su makasarka suke nema duk abin da kai na alheri za su kushe duk abin da kai na kuskure za su yada ana samu wannan ko ba samu musiba ce ko kuma abokan aiki a office kullum makasarka yake nema duk yadda zai bata ka shi yake ko kuma a wajen kasuwanci ne duk abin da zai yi ya ga kasuwancinka ya lalace aikin sa kenan duk waɗannan musibu ne to ana iya jarraba mutum da irin waɗannan musibun Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin suratul ankabut aya ta 2 ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shi mutane na zaton suna tsammani za a kyale su ne su ce sun imani ba ta an jarrabe su ba sai an jarraba su don a gane waye mai imani na gaskiya waye dan bogi haka nan a cikin suratul hajj aya ta 11 Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khairun ma annabi wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin daga cikin mutane akwai wanda yake raba kafa dan raba kafa taliko ta koma shi bai imani ya daga gaba daya ba kuma shi bai fita ba yana nan yana jira in Allah ya masa yadda yake so Allah nashi ne in Allah ya masa yadda yake so ba Allah ya tafi ba ruwan shi ya abudullah ala harbin haka yake shi dan gebe ne ba ciki ba waje ya raba kafa fa in asabahu khairun in alkhairi ya sa mai dama abin da yake so kina yin annabi sai ji dadi ya natsu ya ta godiya fa waina asabatu fitnatun in ko wata fitna ta shafe shi wata musiba ta aku gare shi in qalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah sai ya fadi ya juya akan fuskar sa ma'ana ya nuna kaman ba wani abu na alkhairi da ya samu shi bai taba jin dadin komai ba ba ta umma wani abu ba Allah bai ma ba lafiyar ma da aka ba shi bai gode ba lokaci ma da aka ba shi bai ma gode ba dama da yake da ta ma bai ma gani ba Allah ce haka sai zama yayi hasarar duniya da lahira zalika huwal khusran al-mubin Allah ta'ala ce to wannan ko ita ce hasara mabayyana Allah tsare mu da ita haka nan a suratul ali imran ayat 179 Allah ta'ala ya ce ma kana Allah li yadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib Allah bai kasance zai bar mu'mini akan haka ba kawai sun ce su imani kawai a basu shikenan wani ya imani ba za ka alifu ba zai yi wa ba za a bakku haka ba kwata-kwata bai yi wa kawai don kun ce kun imani a kyale ku akan haka a hatta ya miza al-khabitha min at-tayyib har sai Allah ya ware ya bambance ya tankade ya raire a tsakanin wanda imaninsa ba na gaskiya ba ne dan bogi ne cewa yake wa Allah da kuma wanda yake imaninsa na gaskiya ne kuma Allah ta'ala ya faɗa a suratul fajr ayata 15 zuwa 16 fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akrama wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan mutum wane ne mutum wanda imanin sa ba tabbatacce ba idan Allah yayi masa ni'ima idan Allah ya jarrabe shi ta hanyar girmama shi ya bashi mulki ko dukiya ko ilimi ko kaza ko kaza ko kaza ya ni'imta shi sai kaji ya ce ai ubangiji ya karrama ya girmama ni kai Allah ya girmama ni sai ga mutum ma kofar gidansa ya ja rubuta haza min fadli rabbi ya yadda a lokacin wa amma idan mabtala amma kuma idan Allah ya jarrabe shi fa qadara alaihi rizqahu aka kunkunce masa arzikin sa aka rage aka mai da shi bai da shi ko gaba ɗaya bai da shi ko kuma ai rage kware da gaske da ya saba a gidansa za a yi abinci kabaki kabaki kamar na gidan biki a fito a kariya yanzu kuma ya koma da kansa zai fita ya je ya jira kosai a soya ya saya ya sai koko ya tsaya a gindin mai kokon ya shaya tashi ba an samu cewa faqadara alaihi rizqahu ya uku ba faqadara alaihi rizqahu ya uku ba sai ya kula rabbi ahanan sai ce kai Allah ya wulakanta ni kai Allah ya wulakanta ni to don a bambance tsakanin mai imanin gaskiya da mai imanin da ba na gaskiya ba to akan saukar da musiba ga mutum kenan kokarin da ya kamata kowanne mu yayi shine idan irin wannan musiba ta auku yayi kokari ya ci ta hanyoyin da za mu ambata nan gaba kaɗan insha Allah mutuwa ita kanta musiba ce ko kai ka mutu musiba ce domin kafin mutuwar ta an sha wuya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kansa duk da cewa Allah ta'ala fa ya faɗa Qur'ani innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نعم أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ضد شيء ونديز ومتوى مؤمنين أنا سوف كامت وحل المتوى أما ضد هكا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم كافين يا رسول سيدي زمينا كونتي yana lullube da mayafinsa sai ya tashi sai ya tsoma yatsansa a cikin ruwa sai ya ce la ilaha illallah inna lil maut la sakarat ba wanda ya cancanta abota sai Allah kai lalle mutuwa na da radadi mutuwa na da radadi ashe wanda ya mutu musiba ta same shi ko ba ta same ba ya bar masoya ya bar yaya kila kanana ya bar matar da yake so ya bar ƴan uwa da dangi da masoya ya bar mulkin sa ya bar kaza duka in kuma wani nashi ne ya mutu duk dai musiba ce dan shi ya mutu matarsa ta mutu akwai da dama wanda za ka ga cewa yana da mata ɗaya kila sun dade shekara 40 suna tare in Allah ya dauki ranta sai ga shi kuma da waya ya rayu na tsawon lokaci saboda gaba ɗaya bai saki komai ne amfani saboda shakuwa da sabo akwai musiba da za ta samai dangane da mutuwa irin wannan kaga da wahala ko mahaifiyar rasu ko mahaifiya ta rasu ko wani ko wance duk waɗannan musiba ne Allah tabaraka wataala ya faɗa haka a suratul maida ayat 106 Allah ta'ala ya ce in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut in kun yi tafiya a cikin ƙasa musibar mutuwa ta same ku duk waɗannan musibu kamar yadda muka ambata wato suna iya zama ko dai ana jarraba imanin bawa ne don a bambanta tsakanin shi mai imani na gaskiya da munafiki ko dan boge ko kuma ya zama an yi haka ne don hakurin mumini ya bayyana saboda rashin lafiya da za a jarrabe da shi ko mutuwa ko wata fitina a cikin dukiya ko yaya ko mata da sauransu duk wannan yana iya aukuwa bangare na uku na wannan nau'i na uku na fitina ko musiba shine zamanto an yi wa mutum musiba ko musiba ta same shi dan ya zama tsawatarwa gare shi ya tuba to da yawa mun shaji mutum za ga yana saba wa Allah amma wani abu in ya faru irin sai ya ga ya zama dalilin shiryarsa wannan abin da ya auku mai tada hankali sai ya zama dalilin shiryarsa akwai wani dan uwa Allah ya shirye da mu baki daya da ya zamanto yana sakaci da sallah kwarai ta yadda kowa unguwar ya san dai da wahala ta gan shi na sallah kwatsam wani lokaci can baya kawai sai a ga ya dawo yana sallah a masallaci kullun zai zo da duma shin fida ko sahun farko ko na biyu abin yana ta ba mutane mamaki wasu kuma suna ta murna bawan Allah ya canza shine sai ake hiran sai wani dan uwan shi ya ce a ai wani abu ne ya faru ai wani abokinsa ne da suka taso tare kudda kuddun abin da suke yi tare suke sai zama bai da lafiya ya wahala a wajen jinya ya wahala wahala sai zama shi wannan din shi yake zuwa ya taimaka masa rannan ya je sai ya zama a hannunsa ne wannan ya ta kakari mutuwa hayyarsa wannan ne ya firgita shi ya tsorata shi ya tare mai da hankali sai ya dawo masallaci amma bayan wani lokaci kuma ba ya zo ya daina Allah tabaraka wata'ala ya ba mu labari a suratu sajada aya ta 21 wallazi kannahu min al'azabi al'adna duna al'azabi al'akbar la'allahu yarji'una Allah ya ce za mu dandana musu azaba ta duniya kafin azaban lahira mai girma ko dan sa dawo na kai musu azabar duniya wannan zai sa su dawo su bi hanya haka nan a suratu shura aya ta 30 Allah ta'ala ya ce ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ba wata musiba za ta same ku ba ce saboda abin da kuka aikata kawai dai kuma Allah yana yafi da yawa daga laifin kuka kada in ka san dalilin laifin ka ne aka yi maka musiba to kaga sai ka tuba ka daina kenan haka na suratu nisa aya ta 62 Allah ta'ala ce fa kaifa idza asabatu musibatun bima qaddamat aydihim kuma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa to haka dai ayoyi da dan dama wanda ba sai mun kawo su duka ba saboda yanayin lokaci a cikin suratul nisa aya ta 79 akwai aya kwatankwacin haka a suratul ali imran aya 165 akwai aya kwatankwacin haka sai bangare na hudu na nau'i na uku na musiba shine zan musiba ta auku ga mumini dan ya samu gafarar zunubi ya zama dalilin musibar don a gafarta mai zunubi shi Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi haka a suratul baqara aya ta 155 zuwa ta 157 inda yake wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa nafsin min al-amwali wal anfusi wath-thamarat wa bashir as-sabirin alladhina idha asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله تعالى ce tabbas hakika sai mun jarraba ku sai mun shafe ku da musiba ta tsoro da yunwa da tawaya a dukiyoyin da rayuwar ku shi ta mutuwa ƴaƴan ku ko ku mutu ko ƴan uwa ko wani ko wani da kuma kayayyakin gona Allah ce amma ai wa masu hakuri bishara waɗanda idan wata musiba ta same su sukan ce daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma Allah ya ce to waɗannan su ne za su samu jin kai daga Ubangijinsu su ne za su samu aminci da jin kai daga Ubangijinsu salawatun min rabbihim wa rahma su samu aminci da jin kai daga Ubangijinsu wa ulaika humul muhtadun kuma waɗannan su ne shiryayyu Allah ya sa mu cikin su hadisi ya bu cikin Bukhari da Muslim daga Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira Allah ya kara musu yadda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yusibu al-muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala gamin hatta shauka yushakuha illa kaffara Allah biha min khataaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abu da zai shafi mutum na musiba wata musiba min nasabin gajiya ne ya zama mutum ya gaji tabbas ya je neman halas an wahalar da shi rana ya dawo ya yi labis da wanda aka sa turmi aka sa shi a turmi aka dauki tabari aka kirba irin kirbin da ake wa teba ko kuma safara ka ga mutum ya yi labis har kafafunsa na ciwo in ya kwanta ya rasa inda ke mai daɗi to wannan musiba ta wahala ta gajiya ba za ta same ba wala wasabin ko rashin lafiya wala hammin ko damuwa wala huzunin ko bakin ciki wala adan ko wata cuta wala gannin ko wata matsatsa da za ta hana shi jin dadi da walwala a zuciyarsa hatta shauka kai ko kaya hatta kaya yushaku hada zai taka yaji zafi wannan ba zai faru ba illa kaffarallahu biha min khatayahu face Allah ya kankare masa sashin zulubansa da wannan musibar ta same shi ace dan uwa in wani abu ya same kamar dadi kar ka dauka komai kai ba a san ka ne a'a zai iya zama alkhairi babban mai girma a gare ka domin hatta kaya in ka taka ka ji zafi musiba ta auku gare ka akwai gafarar zunubi da zai auku gare ka haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idza arada Allahu bi 'abdihi alkhaira ajjala lahu al'uqubata fid dunya wa idza arada Allahu bi 'abdihi sharra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yawm alqiyamah maikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah yana nufin bawansa da alkhairi sai ya gaggauta masa uquba a nan duniya da zaran yayi wani laifi sai ya hadu da rashin lafiya da zaran yayi laifi sai a cire shi a mukamin sa da zaran yayi laifi sai a yi mishi demotion da zaran yayi laifi sai ya fada jarabawa in yi haka mai zai faru gare shi sai ya dawo ya gyara sai ya tuba ga Allah ko ba haka ba amma idan Allah yana nufin bawansa da sharri ma'ana wani alkhairi am saka an gubi zambi Allah sai kyale shi ta zulubansa bura mai komai ba mai talala sai da karshe an tashi mai kamun kazan kunku daga kamawa sai tukunya hatta yi wafi bi yau mal kiyama sai a bari sai ranar lahira ranar kiyama sai a bashi dukkan zulubansa ya gani a mai sakamako a kansu wannan hadisi al-Imam Tirmidhi rawaice shi kuma ya hafsana shi Sheikh Muhammad Nasir al-Albani ya sahaha shi to kenan musiba na yi aukuwa ga mumini dan ya samu gafarar zunubi ba dan wani abu ba sai bangare na biyar na wannan nau'i na uku na musiba musiba na iya aukuwa ga mumini dan ya samu lada da daukakar daraja a wajen Allah bai wa Allah zunubi komai ba amma za a jarrabe shi zai shiga kunci da takura da matsala zai shiga cikin wahala da damuwa zai shiga cikin yanayi mara daɗi sannan za a samu musiba a cikin rayuwarsa amma ba wai dan yene ji bane ba dan ana nufin ya koyi darasi bane ba dan ana nufin ya tuba bane ba dan ana nufin a tsawatar da shi bane a'a manufar a wajen Allah ya samu lada mai yawa kuma ya samu karin daraja a wajen Allah tabaraka wataala kai Allah Allah mai jin kai ne Allah mun gode maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal abda idza sabaqat lahu min Allah manzilatan idza sabaqat lahu min Allah manzilatun lam yablughha بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول باوا باوا نا الله ان يزما الله يا رغا يا قدر ما تن اصل يا قدر ما زي سامو وني متسي بابا ا وجهن شي ا ران القيامه سي زما ايكن شي باوان ا نان دنيا ب زي اي باشي وني متسيين با تو سي الله يجربي شي سي يي مسا جرباوا a cikin jikinsa ko sai ya samu kansa kaga babban mai kudi na da kansa duk maganin da za a yi ba zai iya ba zai samu waraka ko ya zama yana diabetes a hana shi cin wancan a hana shi cin wancan ga dukiya ga komai to wala Allah Allah yana nufin ya samu wata daraja ce babba saboda haka aka jarrabe shi da wannan duk wani abu mai daɗi an haramta mu ba haramci daga Allah ba amma saboda lafiyarsa an ce kare ci a hir inda yana son ya ga gobe da izinin Allah kare ci sai ga mutum da an zo aka bayi da kani ba na ci musiba ta auku a cikin jiki to wannan na iya zama ba dan yi laifi bane ba dan wani zunubi ba a'a zai iya zama Allah yana nufin sa da samun wani matsayi ne a ranar kiyama saboda an kaddara zai samu matsayin amma ayyukansa ba su kai ya samu ba sai a yi mashi wannan ko a dukiyarsa ya ta samun tawaya arziki gashi mai gaskiya mai rikon amana mai jajircewa amma dukiya taki duk sana'a da ya kama ya tsaye ta lalace ko kuma cikin yayin shi ya samu wani dan nashi kangarare kullun ya kwana cikin bakin cikin damuwa hakuka ya zubar da hawayensa saboda shi ya san shi mutumin kirki ne gurgudo yana kiyaye dokokin Allah tarbiya yayi amma wani ya fadari ko kuma dan a jarabe da rashin lafiya yayi take shi kudin sa ba shi can ba shi nan dan karamin yaro kaje an sai yana fama da matsalar kidney ya rasa inda zai saka shi ya ta kai kawo ya kai goro ya kai mari musiba ce ya samu cikin al'amarin dan sa ko dan sa kawai ya samu wani wata lalura da ta na shi ya tafiya kafa ta shanye ko kan ya zama katoto ya zama cikin tashin hankali kullum ba lalle ya zama Allah yayi masa haka domin ya wa'azantu bane a'a watakila ana neman a samu yanayin da za a kara mai matsayi ne wajen Allah wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya rawaito kuma Sheikh Albani ya sa hashi a cikin Silsilah Sahiha to amma a duk cikin nau'o'in musibu yan uwa wace musiba ce mafi hadari ga mu'mini malamai suka ce musiba mafi hadari ga mu'mini ita ce musibar da za ta samu mutum cikin addininsa domin musiba ta same ka cikin addini to wannan musiba za ta jawo maka halaka a lahira kuma irin wannan musiba na dalilai daga cikinsu akwai aukawa cikin shirka da bid'o'i irin bid'o'in da ke kai mutum ga barin musulunci abu na biyu da ke iya kawo musiba cikin addini barin ibada mutum ya zama yana wasa da ibada sallah sai ya ga dama sai dai a riƙa yin gangami do a haɗa azhar da asar saboda zaman ofis ko magriba da isha'i saboda zaman ofis ko saboda taron wani abu na siyasa ne ko saboda kasuwanci ga kwastomomi sun zo ko makamancin wannan ana wasa da ibada ba a yi yadda ya kamata da faɗawa cikin nau'o'in saɓon Allah tun ana ƙanana har su taru 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 su girma da biyewa sha'awar rai mutum ya zama yana bin abin da ransa ke so ta haka sai ka yana shaye-shaye kila ko yana bin mata ko yana waɗansu abubuwa marasa dacewa ko damfara ko sihiri ko kaza ko kaza wannan bin sha'awar ran sai ya zama shi ne dalilin da zai sa a samu musiba cikin addini domin waɗannan abubuwa na kawo cikas ga addinin mutum suna ɓata imani su rubuta imani su lalata su ma kauna shi gaba ɗaya a cikin zuciyar bawa a hankali in bawa bai faɗaka ba bai farka ba bai lura ba abubuwa suka ci gaba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin addu'a Allah ya tsare shi ya tsare mu daga musiba cikin addini hadisi ya zo cikin sunan Tirmidhi da Nasa'i shi Nasa'i ba sunan bane a cikin amalul layli wal yawma wal layl amalul yawm wal layla manzon Allah suna so ma kasance kan ce wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablaga ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna maikin Allah suna so ma kan ce ya Allah karka sa musibar mu ta zama cikin addinin mu karka sa duniya ta zama ita ce makuran mu tunanin mu komai mun fuskance ta ne ita kawai muka sa gaba ya zama gaba ɗaya iliminmu da ƙwarewanmu da komai namu ya tsaye ta kune a kan mu samu duniya maimakon mai tattali a duniya da lahira ya Allah kar ka ɗora mana shugaban da ba zai ji tausayinmu ba duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a malamai sun ce mutane na bisa darajoji guda hudu dangane duk wani kunci ko wata musiba ko bala'i ko wani abu mai cutarwa idan ya same shi daga cikin wanda suka faɗi wannan a Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen a cikin Ash-Sharh Al-Mumti' ala Zad Al-Mustaqni ya bayyana haka yace mutane an-nasu idza al-musibati ala darajati mutane na bin darajoji guda hudu in musiba ta same su al-ula ash-shakir as-saniyatu ar-radi الثالثة الصابر الرابعة الجازع نبركم الشاكر من يقودي على الله مصيبة تاسع مي أما يقودي على الله بانت يقودي على الله فكنا بكم كرابا أين كإيرم ودن لما جنجل لنا شريعة ما حوصاوات أخوه كقودي على الله فكنا بكم كرابا تايو ولا أبي مطلع يمت مقوق لو تكافح كيكا ونكو تات كالاتي تشي تنجيا أشي كيكا فيشي جند كيكا نتصورا كيلا كاية سامن دامن كلمة شهادة wani bai samu wannan ba to akwai ash-shakir mai godiya akan duk musibar da ta same shi ya gode wa Allah akwai ar-razi wanda shi yana yarda da abin da Allah ya hukunta masa na musiba na kuncin da ya samai na takura na manufa zai yarda a zuciyarsa ya sallama ya miƙa wuya amma ba zai godewa Allah ba saboda dai abu ne wanda yake ba mai dadi ba ana godewa Allah akan abu dadi ne to yi kuma wahala ya sha amma ya yarda daga Allah ne ba matsala akwai asabir mai hakuri hakuri zai yi amma duk ba ma yarda zai yi hakuri ne ya yarda yi hakuri don Allah kuma ya hakuri amma ba wai wannan abin yana ganin haka ya kamata ba shi ne shiga martabar riba ba balle ya kai martabar shukur sannan akwai aljazi mai kai kara wanda yawancin ku to fa nan muka fada illa ma rahimar rabbuna masu kai karan Allah me ya kai karan Allah in ya zama ka samu kanka cikin musiba sannan sai ka kai kukar musibar nan wajen wanda bai isa ya ma komai ba to ka kai karan Allah ne amma ba ka da lafiya sai ka je wajen likita Allah ya hore masa yadda zai yi maka wani abu aiki ba kai karan Allah ba wannan ba damuwa kai dai kawai baka yadda ka shiga cikin shuhada'un da suke mutuwa da ciwo bane kai dai ka ce za ka nemi magani ko ba laifi bane shari'a kuma ta yarda ka kai kara wajen wanda zai iya yin wani abu gwargwado bisa abinda Allah ya ba sa na ilimi da kwarewa amma kawai ka samu mutum a titi kai baka ma san shi ba ko ka san shi amma bai da alaka da komai da zai iya maka wallahi ka gani yau kwana na kaza ban bacci ba kaza 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 to me zai maka ba zai sa kai bacci ba ba zai hana ka bacci ba ba zai ba kudi ka je ka sha magani zai sa ka bacci ba to me amfani mushi magana ka kai karan Allah jazi'u kenan kullun kuka kullun complain kaza komai akai kai kullun kana cikin babu kamar deran masallaci ko da yake deran masallatan zamani irin wannan masallatan akwai abin da zai samu tabbas akwai amma kila hausa da ke cewa tseren masallaci talauci ya kare mai kila ana nufin irin masallatan ƙauyenmu ne za ka ba komai ko ƙur'ani ma babu galibi to za ka ba komai amma nan ko ka fita ya dan gudiya sai bai ba balle ma aka shiga cikin kudin can za a samu wasu abubuwa a yankan kan to amma dai a waye gari mutum kullum yana korafi bai da shi kullum ciwo kaza kaza to wannan ana kiran shi aljazi to malamai suka ce shi dai aljazibu ya saba wa Allah dan ya aikata haram don da yana kai karan Allah yana fushi da abin da Allah ya hukunta masa kaga wannan ya shiga cikin wata hanya daban shi kuma mai hakuri to yayi abin da yake na wajibi dama dole kai hakurin amma dai kuma me yasa ba zai iya wuce mataki na hakuri ba saboda shi baya san musiba ta samai kullun yana kokarin daukan matakai kar musiba ta samai shi prevention is better than cure shi ne a sabiru ya yi ta yi haƙuri amma ba ya san abin kwata-kwata bai zata bai ma san abin ya samai duk da cewa an ce ana samun lada da ɗaukakan daraja bai yadda ba lada tsaya inda kake daraja ko matan a dai bandu nan lami lafiya salan alif wannan shi ake kira a sabiru amma idan Allah ya hukunta sai ya faru ya faru to shi kenan Allah mun karɓa wannan ana kiran shi a sabiru to ya yi wajibinsa amma dai bai wuce wajibi ba ana kuma son kai mumini ka wuce wajibi ne sai na uku arrazi shi kam wannan bai ma damu ba musibar da ta same shi bai ma damu da ita ba ta ma ishe shi kallo ba kan shi farau menene bai damu ba ya yadda ya karba alhamdulillah ba komai amma ba godewa Allah yake cewa Allah ka kara min wannan dan samu karin lada ba a'a bai zama shi kuma mai godiya a shakiru to shi godewa Allah ma yake yi akan ni'imominsa me yasa yake godewa Allah saboda na farko dai yana lura da cewa ya godewa Allah da Allah ya sa abin ya tsaya a nan bai wuce nan ba na biyu yana duban cewa duk da wannan musibar ta same shi ta wani ta fita shi saboda haka sai godewa Allah ko a bakin kura kun ga batun Bahaushe ta yi afto ko me yasa ba za ka godewa Allah ba saboda kai din nan sai ka duba gani Allah fa ya so ka nema ya tsaya a nan yanzu idan mutum na tafiya sai hadari sai motar ta kata-kata shi sai fita yaya bai kamata ya gode wa Allah cewa musibar ta tsaya kan dukiyarsa ba ni din nan a shekara ta 2009 shekara bakwai kenan na taɓa yin wani haɗari a hanyar Kano Allah cikin ikonsa duk mako ina zuwa muna yin wani shiri da Malam Abdulhaq a gidan rediyon Kano ranakun Asabar kuma nakan tafi da gudu ranan Allah cikin ikon sai ya sa kawai na yanke shawaran ba na bukatan sauri a ranan ba zan gudu ba kuma ranan ne hada ni ran da babu gudun ban wuce makari ba a ranan ne hada ni duk sauran kwanaki 120 nake tafiya zuwa 130 amma ranan 100 daidai zuwa 90 ne ma amma ne hada ni da ne hadarin nan motar nan sai ta juya sau biyar kuma lokacin motar sabuwa ce ta juya sau biyar muna ciki da ni da wani kanina amma da mota ta tsaya sai na duba ban ganshi ba sai na ji tsoro la Allah kila mo ya fa ya fita mota kuma ta danne shi Allah ki ikon sa ashe ya fita ta gaban glass yayi tafi can gaba ya dan kukuje ni kuma dan uwa wallahi iyaka kujewa ne a nan wurin katsal da nan iyaka kenan duk ciya wannan da motar nan dai saboda haka ni dan taji ba ma ina magana mota bace a ni kawai ma wai ai juyin nan irin wannan kulikulin kubura Allah ya sa in fita lafiya ai ni ya ishe ni saboda jama'a sun tawo a guje da suka ganni sun dauka cewa wasu riga sun mutu ina sauran nace ai ku kenan to irin wannan in mutum bai gode wa Allah ko ba don Allah ba ka gode wa Allah malam akwai wanda yake son mutuwa babu to zaka iske cewa haka Allah yake a wurin zuwa ka sai gode wa Allah do ya sa wannan abin ya tsaya nan na biyu sai kuma ka duba wani nashi ya wuce haka ba muna nan a nan Abuja minister yana tafiya ya zamanto yayin hadari da shi da motar duk sai labari ba motar ta yi ragaraga sannan shi kuma ya rasu ko ba haka bane ashe ka ga wanda ya fita mota ta lalace nayi da sauki ai da sauki hatta mata da kuma ya yani ko dan nake jin ko to kaga wannan duka yana nuna maka ashe kenan matakai ne darajoji ne kuma wallahi gaskiya a shakiru ko a shakiruna wallahi ba zai gagara ba saboda indai zaka dauki wannan a matsayin ma'auni cewa kai Allah ma ya rima maka asiri ya soka ya tsaya da abin iya wannan akwai a Kaduna ina ganin shekara ya kai 10 wani abu yanzu da aka yi wani wata gobara a Malami da mutumin shi baina waje a kokarin cetowa da shi da matarsa da ƴaƴansa hudu duk suka rasu ko biyar ne ma gaba ɗayan suka rasu a wannan mutum kaga ba dukiya ba rayuwa to wanda ya fita gidan ya kone ba nashi ba da sauki ba ashe kenan bawa in zai dauki waɗannan a matsayin ma'aunai zai gode wa Allah kuma zai zamanto in musiba ta same ko wani kunci zai la'akari ba zai kauce hanya ya je wajen boka ba to nukuda ta ƙarshe ita ce mu'amala da kunci idan kuncin ya samu ni da kai da mu da ku gaba daya ya ya kamata mu yi mu'amala da dukkan wata musiba in ta same abu na farko mai da lamari ga Allah da sallamawa hukunci da kaddarar Allah musamman a tashin farko domin ai innama sabru inda sadamatil ula bugun farko tashin farko kai hakuri ka mai da lamarinka ga Allah wannan ba karamin alkhairi bane da yin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar domin Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a suratul hadid ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الله تعالى يأتي باوة مصيبة ذات سامو تأوكو أتكين كساكو أكن كاونو فاتدا ما أربو شيكي ألوه المحفوظ تنقبان ما saki wannan musibar ta auku kuma hakan dama mai sauki ne a wajen Allah an gaya mana wannan ne a cikin wannan ayar musan daga Allah ne Allah ya kaddara likai la ta'asau ala ma fataku dan kar ma ku damu kanku ta bakin ciki da damuwa da alhini saboda abin da kuka rasa Allah bai kaddara la ku samu ruwa wala tafrahu bima ataku kuma kar ku rika takama da kafafa da boro koko da jin kun isa kuna jin kanku saboda abin da Allah ya baku Allah da ba kaddara ne ba da haka ba za ku samu wallahi la yuhibbu kull mukhtalin fakhur Allah ba ya san duk wani mai girman kai mai takama ashe kenan ana so mutai sallama ya mai da lamurra ga Allah musamman akai la'akari da hadisin al-Imam Muslim wanda ya rawaito daga Ummu Salama radiyallahu anha tace naji banzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa ajarahu Allah fi musibati. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata babu wani musulmi babu wani bawa da wata musiba za ta same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ka bani ladar wannan musiba ka musanya min da abin da yafi alkhairi face Allah ya bashi ladan kuma ya musanya mai da abin da yafi alkhairi. Tace naji wannan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka lokacin da mijinta Abu Salma ya rasu sai take cewa ina zan samu wani kamar Abu Salma. Amma sai ta tuna da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha sai Allah ya musanya mata da wanda yafi Abu Salma wane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ashe mutun ya sallama ya miƙa wuya ya yi addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar a lokacin da wani kunci ya same ko wata musiba ta same ko wani bala'i ya auku gare wannan alkhairi ne babba. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu faman radiya falahu rida wa man sakhata falahu sakh. Allah idan yana son mutane sai ya jarrabe su da bala'o'i da musibo'i ne wanda duk yadda ya karbi wannan musiba ya san daga Allah ne ya miƙa wuya ya sallama yayi abin da aka ce bai je ya fadare ya bota hanyar ba to zai sami yardan Allah. Wanda ko yayi fushi da wannan musiba ko bala'i to zai samu fushin Allah. Wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi. Abu nabi hakuri idan wani kunci ya samu bawa ko wata damuwa ko wata takura ko matsatsa ko wani abu mai daci ko hamani ko bauri ya samu bawa ko wata musiba ko bala'i ko kata'i suka auka wa bawa to bawa ya zama mai hakuri kasancewar Allah ya yi wa masu hakuri bishara ya ce wa bashirus sabirina a suratul baqara masu hakuri ku yi musu bishara a 155 kuma ya tabbatar da cewa yana tare da su shi Allah yana tare da masu hakuri dan ya ce inna Allaha ma'as sabirina a suratul baqara aya ta 153 haka na anfal aya ta 46 ma Allah ya faɗa haka kuma ya tabbatar da cewa yana tare da Allah ta'ala ya tabbatar cewa yana son su wallahu yuhibbus sabirina Allah yana son masu hakuri haka yazo a suratul ali imran aya 146 sannan ya tanaji masa lada mai yawa zai saka masa da lada mara iyaka kuma a ba su madaukakin matsayi aljanna saboda hakurin su dan Allah ta'ala ya faɗa haka a cikin suratul zumar aya ta 10 innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab kuma Allah ta'ala ce ulaika yuzanul ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Inda an yi hakuri za a samu wannan ko ba komai ma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba a ba bawa wata kyauta mafi yalwa da alkhairi ba fiye da hakuri. Ba mamaki da bawa shi ya ce mai hakuri kan dafa dutse ya sharo mu an san ba da ba dutse ya dahu amma wai ana nufin in dai har za ka yi hakuri za ka iya kawo ga biyan bukatarka. Abu na uku da ya kamata a yi in an samu kunci a rayuwa ko dukiya ko iyali ko makamancin wannan shine a nemi lada wajen Allah da kuma gafarar zunubi a wajen Allah da daukakar daraja. Domin kamar yadda muka ishara da hadisi a baya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin wala hatta hamma yuhimmuhu illa kaffara bihi min sayyi'ati. Ba wani abu zai samu bawa mara dadi wahala ne gajiya ce rashin lafiya bakin ciki damuwa takaici har kayar da zai taka ya ji zabi sai Allah ya karkare mai zunuban sa dashi. Haka nan a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma yusibul mu'mina min shaukatin fama fawqaha illa rafa Allahu biha daraja aw hadda anhu khati'a. Ba wani abu da zai samu mumini mara dadi koda ko kaya ce ko allura ta so kai face Allah ya daga darajar shi da wannan abu ko kuma akan kare mai sunni na hudu godiya ga Allah akan takaitowar musibar akan wannan abu kamar yadda muka faɗa a baya da la'akari da waɗanda musibar su tafi tashi sai ka godewa Allah wannan yana daga cikin abinda ake so mumini yayi yana daga hanyar mu'amala da duk wani kunci ko wata matsala ko musiba da ta auku ga mutum abu na biyar rashin yin mummunar addu'a ga kai karkai makanta mummunar addu'a tashni da nashiga uku na lalace subhanallah me ya shigar da kai uku ya lalata ka dan uwa me ya ja maka wannan me ya sa ba za ka iya magana mai dadi ba gashi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun karku wa kanku mummunan addu'a karku fadi wani abu mara kyau a matsayin addu'a da akan kawunan ku sai dai ku fadi alkhairi domin mala'iku na amsa abinda kuke fadi shi yasa malamai suka ce ko motar ka ce kake tsinewa kake mummunan addu'a insha Allah kun kulla zumunci tsakanin kai da bakaniki insha Allah kai da baka nake kun kulla zumunci ina tabbatar maka wannan haka abin yake waƙiyin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake tafiya sai ya ji wani jakin sa yana ta tutsu ya ki bashi hadin kai su tafiya sai ya ce kai wannan jaki Allah ya tsine maka sai manzon Allah ya ce sauka ba za mu tafiya da tsinin ba ka tafi mu mu tafi da kai ko kuma ka koma saboda haka ko hula ka tsine ma dan uwa ka shiga uku hulan ka zai talalacewa ina ga maka balle mutum ɗanka matarka ɗan uwanka danginka kana tsine musu subhanallah balle kai bakanka mummuna addu'a dan wani abu ya sa ne ka danne ko kai ka dama kanka ba kai na dama ba ka tuba ba kai mun tsaka mummuna addu'a ba hadari ne wannan kware da kai abu na shida yaqinin cewa duniya gida ne na jarrabawa ba kuma yadda zaki ta jarrabe ta Allah zai khalaqa al-maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala haka duniya take kuma rayuwar duniya na cike da matsaloli daban-daban da kunci da wahala wanda hakan yasa har annabawa ma ba su kubuta ba kuna ina annabi adamu ya hadu da matsalar ya hadu da musibar fita daga aljanna akwai inda yake aljanna dadi amma ya fito ba musiba bace musiba ce annabi nuhu yayi kuka na shekara 300 ya kuma yi zaman dabbo yana wa'azi na shekara 950 wannan ba musiba bace a ƙarshe ɗan tsararru mutane suka bi shi sai ma iblis ya kai matar shi ma bata kyale shi ba annabi ibrahim bai hadu da musiba ba jefa shi ba wuta aka yi ko ba haka ba aka jefa shi wuta akwai musiba irin wannan kuma aka hada shi da wata musibar ne ya dauki dan da yake so ya yanka ya gani a mafarki mafarkin annabawa kuma gaskiya ne wahayi ne cewa gashi ya yanka isma'il ni ara fil manami anni azbahuk fanzur ma za tara ya ce a cikin tauni dai ga abin da na gani amma me ka gani ya ce ya abati fa al matumar fa tadrini insha Allah min asabirina aikata abin da Allah umarce ka don ya san wahayi ne ai shi ma annabi ne ko ba haka ba ba abin da Allah ya ba mu labari kenan ba ya ni kauya dan ba ya ni kauya fadan ma aslama wa tallafu lil jabin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك المسلمين أي ما مصيبة كذا 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 نعمة كذا كذا الدعاء إني وهنا العظم إرنا النبي زكريا دكا جمع وانا أنواع ما تركوا بشارة حتى كيف جاء نيزاكم بشارة بشرتموني نيدنا وهو الذي كلما بشارة شكرا يقول ذاك هذا تايو تادي تيلو لا إله إلا الله أما أكرشي أكتي أين كاشي دمت شو أن أيدي annabi Ishaq a lokacin ko kuma ana gab da haihuwarsa aka ce a yanka wannan din wannan ba musiba bace to bata kyale annabawa ba annabi Yaqub bai rasa ido ba saboda kuka ba musiba bace gani ya tafi masa saboda kuka ya rasa annabi Yusuf ya rasa kanin annabi Yusuf wannan bai ji bala'i ba annabi Musa bai hadu da musibar Fir'auna ba ga izgili ga rashin mutuntawa ga harzuka mutane akan annabi Musa da sauransu ba musiba bace annabi Isa gida ma ya samu yahudu ba su kale shi ba ba su kale shi ba
yawo yake bai da gida bai da wurin kwana sai dai daji
haka bai rayu
a ƙarshe kuma suka yi kullakullan su gicciye shi
akwai musiba ta kai wannan
annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wani irin talauci ne bai haɗu da shi ba a cikin da'awarsa aka kuma ɗauke masa waɗanda ya fi so a rayuwa
Khadija sa da yake so matuƙa aka ɗauke ta
Hamzan da yake bashi kariya aka ɗauke shi
duk suka mutu
ƴaƴansa ma duk suka mutu
sai Fatima kawai ta rayu
wannan ba musiba ba ce to kai ne zaka ji zaka kuta
saboda haka ka rika sa wannan a zuciyanka yaqinin cewa babu wanda zai kuta babu wanda zai kuta daga musiba ka sa wannan
abu na bakwai lokaci ya matso sanin cewa duk wahala ta duniya
mai gushewa
duk wahalar da zaka samu kanka a duniya za ta gushe
duk wata musiba za ta gushe duk wani bala'i ko fitina zai kau
akalla in ma yaki tafiya in ka mutu ka huta ba shi yasa ake cewa idan kowa ya mutu ya huta ba ko kuma an je wajen ta'aziyya ce Allah ya sa ya huta ko ba ka ba
ya huta
ko wanda bai da lafiya ta jinya in aka je gari na ce ai
ya warke ma'ana ya mutu ya huta
saboda haka tana da iyaka tana da iyaka wanda kuma duk aka jarrabe shi a duniya ya kuma yi hakuri ya kiyaye ladabban da aka ambata ai zai koma zuwa ga ni'imar lahira matuƙar ya mutu da imani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar kiyama za a zo da wanda yafi jin daɗi a duniya gaba ɗaya duk duniya ba wanda yake jin daɗi kuma za a zo wato daga cikin waɗanda za su ga wuta daga cikin ƴan wuta a lahira wanda yafi su jin daɗi a duniya za a zo da shi ranar lahira sai a sa ya tsatsa ko a ɗan tsoma shi a cikin wuta sai a ce masa ya kaiwa ne yaya wai ka taɓa ganin wani abu mai daɗi ko a duniya tunda kake ka taɓa sanin wani abu mai daɗi
sai ce tunda nake ban taɓa sanin wani abu mai daɗi ba
ya manta da duk ni'imar duniya saboda azabar lahira kawai ɗan tsoma shi za a yi ɗan tsome haka nan za a zo da wanda ya fi kowa shan wahala a duniya daga cikin waɗanda za su shiga aljanna
wanda ya fi kowa shan wahala
za a zo da shi a tsoma cikin aljanna ba ma a shigar da shi ba ɗan tsoma shi
abdo da jafi yawa ne
wai kai ka ma taɓa shakka wai ya wahala suke ce tunda nake ban taɓa sanin wahala ba yau dan uwa an kuwa haka ne duk wahalar duniyar nan za ta ƙare za a je lahira a shiga ni'ima insha Allah sai na takwas tunawa da cewar musibar rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi girman musibar da ta samu al'ummar musulmi duk abin da ya same kai wajen ka rasa wani naka bai kai rasa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko ya kai bai kai ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yace idza usiba ahadukum bi musiba falyadhkur musibatahu bi fa innaha min a'zami masa'ib duk wanda aka hada shi da musiba wanda duk musiba ta same in dai wata musiba ko wata iri ne to ya rika tuna musibar da ya samu ta hanya ta a rashin kasancewa ta dauke ni da abu ko dauke ni da za'ai tunda ya faɗa yana da da haka duk wanda yake jin cewa yana da musiba ya tuna musibarsa da barin manzo Allah sallama duniya sai na tara na ƙarshe bin hanyoyin da ke rage raɗaɗi da baƙin ciki da damuwa da musiba akwai hanyoyin da ke za a bi su rage wa bawa raɗaɗi da baƙin ciki da damuwa da tashin hankalin da musiba ke kawo daga cikin waɗannan abubuwa akwai yawaita addu'o'i muke yawaita addu'o'i Allah ya tabbatar da shi akan dugadugansa Allah ya yaye masa abin da ya dame shi da sauransu akwai sallah doriya akan sallan farilla sallolin nafila musamman cikin dare qiyamul layl wan nasu niyam ana bacci kai ka tashi ka roki Allah bayan ka yi sallah karatun alqur'ani na daga abin da ke sauƙaƙawa bawa raɗin musiba ya yaye mai baƙin ciki da damuwa da takura da matsatsa da nau'o'in zikiri waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman waɗanda aka ruwaito ya ambata ana yin su a dalilin wata musiba ko damuwa ko takura ko baƙin ciki ko rashin lafiya ko ƙuncin rayuwa ko makamancin wannan idan mutum ya yi waɗannan in Allah ya yarda zai samu sauƙi a cikin rayuwarsa ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana muwafaƙa kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon karban abin da Allah ya kaddara mana na kunci da musibu da bala'o'i da fitintunu ya bamu ikon cin wannan jarabawa din Allah ta'ala ya kankare mana zunubanmu ya gafarta mana kurakuranmu a dalilin musibu da ke samu ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara daga darajojinmu ya bamu lada mai tarin yawa a dalilin abubuwa na tsanani da kunci da kan same mu kamar yadda na fara zan rufe da ƙarayin godiya ga liman da masu taimaka masa da ƴan uwa da ke sallah a wannan masallaci da ma sauran ƴan uwa da suka zo killa ga wasauraren wanda suka yi hakuri aka ma wuce lokacin da aka saba don dai a samu a ɗan kai inda ake so a tsaya Allah ta'ala ya ba mu amfanin da ke cikin abin da aka ambata ya kuma sa mu cikin waɗanda ke sauraren zance su yi aiki ko su bi mafi kyawu daga ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙare mu da arziki da fahimtar addini Allah ta'ala ya sanya albarka a rayuwarmu da dukiyarmu da iyalinmu da 'ya'yanmu da lafiyarmu Allah ya sa albarka a cikin dukkan abubuwan da muke tsare mu daga sharrin kawunan Allah ya zama da mu lafiya ya tabbatar da aminci da lumana a cikinmu ya tsare mu daga aikin da na sani Allah ta'ala ya sa iliminmu ya zama mai albarka mai amfani wanda za mu yi aiki da shi dan ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh